daga birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60 masu radon mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara da nomad da kuma dalal sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana dukkanin su a zangon FM kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet din lokacin da aka saka adireshin mu na voahausa.com sauraron mu assalamu alaikum yanzu mare sarfil hashin gumel ne daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shiri a daidai wannan lokacin akalla mutane hudu ne suka rasa rayukansu bayan da wasu masu bakaken kaya suka bude musu wuta da bindigogi a jihar Delta kamar yadda aka saba a kowane daren asabar muna tafar da shirin tsuntsiya madaurin ki daya da kuma shirin zauren dattawan arewa sai kuma labaran wasanni daga Najeriya amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya
jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran ƴan sandan Burtaniya da ke dauke da makamai sun gudanar da bincike a wani gida da ke wajen garin birnin London bayan sun fitar da mutane daga kewayen gidan domin gudun bacin rana wannan ya biyo kama wani mutum dangane da harin bom da aka kai jiya a wani jirgin karkashin kasa a birnin London daidai lokacin da ake samun hada-hadar fasinja an kai su mamen ne da kuma fitar da jama'a daga yankin Sunbury dake bayan gari kudu maso yammacin babban birnin kasar hukumomi sun ce an kama matashin dan shekaru 18 ne a yankin Dover yau da safe Dover dai babban tashar sifirin jiragen ruwa ne dake jirgila tsakanin Burtaniya da Faransa Wata sanarwa da rundunar ƴan sanda ta baya ta bayyana kamen a matsayin mai muhimmanci. Shugaba Donald Trump zai gabatar da buƙatar ƙara zage damtse wajen maida Koriya ta Arewa saniyar ware a fannin tattalin arziki yayin babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya. Bisa ga cewar waɗansu manyan jami'ai biyu da suka ce idan bin matakan diplomasiya ba su cimma manufa ba akwai yiwuwar tsunduma yaƙi. Yayin ganawa da manema labarai a fadar White House jiya Juma'a. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley da babban mai ba shugaban ƙasa shawarwari kan harkokin tsaro HR McMaster sun yaba matakin da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ɗauka wannan watan na ƙaƙabawa Koriya ta Arewa ƙarin takunkumi sai dai suka ce Pyongyang na ci gaba da takala. Haley ta ce abin da muke gani shine suna ci gaba da takala suna kuma ci gaba da ganganci. Babu wani muhimmin abu da kwamitin sulhu zai iya yi daga nan idan ka katse kashi 90 cikin 100 na hulɗar cinikayya da kashi 30 cikin 100 na mai a nasa bangaren kuma McMaster yace ana buƙatar goyen bayan matakan diplomasiya da kuma aiwatar da takunkumi domin gujewa ɗaukar matakan soji a halin da ake ciki kuma shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya faɗa yau asabar cewa burin ƙasarsa shine ta gwada ƙarfin soja da Amurka ya kuma lashi takobin cimma wannan buri na ayyukan nukiliya kamfanin dillancin labaran ƙasar Koriya ta Arewa ya ambaci ta bakin shugaban ƙasar Kim Jong-un yana cewa gurinmu shine samar da kayan aikin soja na zahiri da za su iya karawa da Amurka da kuma rufewa shugabannin Amurkan da ke kurin ɗaukar matakin soja baki Ya yi kira da a yi duk abin da aka iya yi a matsayin ƙasa na cimma wannan gurin a kuma sami ƙarfin nukiliya da Amurka ba za ta iya tunkara ba. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Daga ƙarshe jami'an tsaron ƙasar Congo sun kashe aƙalla 'yan gudun hijiran ƙasar Burundi 18 yayin wata arangama jiya Juma'a kan shirin ta sakeyar 'yan gudun hijiran na Burundi zuwa ƙasarsu bisa ga cewar jami'ai da kuma waɗansu 'yan gwagwarmaya ƙasar. Sojoji da 'yan sanda sun buɗe wuta lokacin da 'yan gudun hijira suka yi ƙoƙarin ƙwato 'yan uwansu a Kamanyola wani gari da ke gabashin demokuraɗiyyar jamhuriyar Congo kusa da kan iyakar Burundi. Dakarun sun yi ƙoƙarin tarwatsa 'yan gudun hijira ta wajen yin harbi a iska amma lamarin ya sha kansu lokacin da 'yan gudun hijiran suka fara jifa jami'an tsaron da duwatsu bisa ga cewar ministan harkokin cikin gida Jose Boji. Wani wanda lamarin ya faru a gaban idansa ya ce sojoji sun ci gaba da yin harbin kan mai uwa da wabi har bayan lokacin da waɗansu 'yan gudun hijiran suka ji rauni.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC.
VOA.
Madalla akalla mutane hudu ne suka rasa rayukansu sakamakon wani hari na wasu masu bakakken kaya kamar yadda rundunar yan sandan jihar Delta ta shaida wa wakilin murya Amurka na yankin Lamida Abubakar.
Rundunar yan sandan jihar Delta ta tabbatar da cewar wasu mutane da ba a kai ga ganewa ba sun tsallako daga jihar Anambra ta shiyar Onitsha suka fado daga bangaren jihar Delta dabda gadar Riba Niger suka bude wuta kan wasu mutane inda suka kashe mutane hudu wadanda kuma akwai mace a cikin su. Rundunonin tsaro a wannan shiya kama daga sojoji da yan sanda na ci gaba da yin sintiri domin tabbatar da tsaro a inda lamarin ya abu. Sun ce sun kama mutane da dama da ake zargi da kai wannan hari, bugu da kare kuma wani abu mai kama da bomb da aka aje cikin wani masallaci a garin na Asaba a jihar Delta, wanda daga bisani wani daga cikin al'ummar arewacin Najeriya dake zaune a yankin yayi kukan kura, ya dauki abin ya runguma ya kuma kai shi a cikin kogin Riba Niger, kuma har yanzu ana ci gaba da bincike kan wannan lamarin. A hirar da nayi da shi mai magana da yawun rundunar yan sandan jihar Delta Musa Onyemaka Andrew yace
arrested two suspects for their complicity, their involvement in the dastardly shooting and killing of four persons.
Yana cewa ne mun tabbatar da mutuwar mutane hudu a sakamakon hari na wasu mutane masu bakakken kaya da suka kawo muna, kuma nan take suka bude wuta. Mun kama mutane da dama, dada ko yan kungiyar nan ce da aka haramta ta IPO ko kuma yan kungiyoyin asiri, amma dai muna ci gaba da gudanar da bincike domin tabbatar da ko waɗanne irin mutane ne.
All dressed in black outfits, we are suspecting that they be members of a cult group or IPOB.
Da hakan ne ma ya sa na samu tattaunawa da wasu ƴan asalin arewacin Najeriya dake shiyar da aka kai ma wannan farmakin, kuma ga abin da suke cewa.
Na dan azumi ni ne shugaban safari na nan Delta State Asaba. Jiya misalin karfe 10 saura na dare akwai wani kasuwa ana ce mishi Abraka, to iya ƴan arewa su ne masu kasuwanci a gurin mafi yawanci. Kawai mutanen mu suna zaune sai ga harbi. Aka safa ka harbi mutum hudu, uku maza daya mace, yanzu haka ga wakin suna nan.
Na ha kuma da balam charma mun mazaunan Asaba. Ya mure sai shigo tolulun ku kai sun bude mana wuta. Sun kashe mutum biyar, akwai direban dan wata daya, akwai irin direban mun sharon din masu zuwa daga lafiya suna kawo irin anago nan mace da abinci. Sai wani bawan Allah mai sirri igiya kusan na ibrilim mai nema a cikin masallaci. Cikin kasu Abraka wadda ake cewa Hausa Market, ka san ita Asaba ta iyaka da Onitsha.
Sunana Alhaji Muktar Usman, ne ba gonan shawara game da baki ɗan arewa da suke zaune a jihar Delta. Yadda gaskiya wasu ne suka kawo hari da yammacin jiya har suka kashe mutum hudu kuma suka raunata wasu. Wanda yake a yanzu maganar da nake gaya maka dai hankali ya fara dawowa, amma kuma matakan tsaro an ɗauka.
Ko da yake dai hukumomi da jami'an tsaro sun ce an samu nasarar shawo kan tashin hankulan da ya faru a garin Aba da Ummu Afiya a sakamakon ta'annatin ƴan kungiyar nan ta IPOP, wanda Mr. Imandu Kanu ke jagoranta. Za a iya cewar har yanzu da sauran rina a Kaba, inda ake samun bulle ire-iren waɗannan tashe-tashen hankula kamar dai yadda ake zargin cewa ya faru a jihar Delta. Daga baya-bayan nan dai gwamnonin yankin na kabilar ta Ibo su biyar sun gudanar da taro, kuma suka bayyana cewa wannan kungiya ta rajin ɓallewa daga Najeriya don kafa ƙasar Biafra haramtatta ce. Sannan kuma gwamnatin tarayyar Najeriya ita ma ta bayyana kungiyar da cewa haramtatta ce. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
To Allah ya kyauta a gai da Lamido Abubakar. Yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin sauraron shirin tsintsiya da Jimmai Alza ta kawo mana.
Tsintsiya
madaurinki daya.
Masu sauraron tsintsiya madaurinki daya, assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Za mu ci gaba da kawo muku yadda shugabanni da kungiyoyi suke amfani da duk wata damar da suka samu, musamman a wajen tarurruka, domin yin kira ga matasa da su daina yarda ana amfani da su wajen tada zaune tsaye. A ranar matasa na bana mai taken rawar da matasa za su taka wajen wanzar da zaman lafiya cikin al'umma, Jami'ar Bayero da ke Kano, Najeriya, ta shirya wani taro domin yin kira ga matasa da su zamana masu taimakawa wajen wanzar da zaman lafiya, kuma su daina yadda ana amfani da su wajen kawo rarrabuwar kawuna a cikin al'umma. Ga tsaraba da wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari da ya halarci wannan taron ya samarwa filin tsintsiya madaurin ki daya.
Professor Abu Mahmud, tarka irin waɗannan an dade ana yin su, kuna ba da lakcoci, kuna wayar da kan matasa musamman akan abin da ya shafi harkar siyasa da shugabanci da kuma tafikar da ƙasa, amma har yanzu za a iya cewa kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba. Ai na gize ki sakani.
So, ko da kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba, ba za a fasa wanka ba. Abinda nake nufi shine ya zama dole mu faɗakar da mutane cewar neman rigima da tada hankali ba shine mafi a'ala ba a yadda muka samu kanmu tun daga samun yancin kai Najeriya na 1960. Najeriya a rikici take, takan rikice a kullum, ta rikida, ta kai wani yanayi wanda yake su matasa daga ƙarshe abin su yake hawa kansu. Yau in ka ɗauko dukkan mutumin da ya kai shekara 50, za ka ga cewar an biya mai kuɗi ya yi karatu a ƙasashen waje, wasunsu ma a cikin gida, kuma abincin da za su ci, gwamnati ta ba su rigar da suka sa na makaranta, gwamnati ta ba su littattafai da aka ba su da biro, makaranta ta ba su, gwamnati ta siya ta ba su. To amma yanzu gwamnati ta fito fili tana faɗar ba ta da ainihin ƙuduri za ta iya wannan ba, ko don wani abu ba, saboda mene? Saboda yadda ainihin arzikin ƙasa ya lalace. Kaga kenan matasa na yanzu wanda su ne ake kira manyan gobe, ya kamata su ce a'a, ba mu yadda da wani ta bayan fage ya zo ya ce mana wai mu tashi mu yi rikicin raba ƙasar nan ba, ko kuma a'a, bari mu tashi mu yi rikicin siyasa domin a cimma buri na mutum ɗaya ko na wasu mutane tsirari, a tsaya a nemi zaman lafiya yadda matasa za su kawo ci gaba haikan, kuma su sa bakinsu alabushi. Yau a tashi cewar an fahimci, wato kamar da ake cewa an yi walƙiya mun gansu, cewar an fahimci waɗannan mutane tsirari, ko kuma mutum guda ɗaya, ko kuma halaka, ko kuma haɗaka ta mutane da suke son a kawo tashin hankali a ƙasar nan, an guji wannan bijira da suke yi, kuma rikice-rikice da ake yi na ƙabilanci ne, na addini ne, na rashin samun abin da za a ci ne da ake yi a ƙasa, kamar in ka ɗauko abin da yake faruwa a Niger Delta, kamar abin da yake faruwa a ɓangaren su Borno, Maiduguri da Yobe da Adamawa, duk abubuwa ne waɗanda za a ga daga ƙarshe matasa ne suke kwana a ciki.
To amma ba farfesa a wannan gabar, kamar su ma matasan ana zargin su suna da yanayi na shi ma zaune, ko kuma a'a suna da son sai aiki na office. Eh, wannan yunkuri kuke don ku tsauna ya musu tunani.
Daga cikin kasidar, ɗaya daga cikin abin da na faɗa a cikin kasidar da na gabatar shine lallele a cikin wannan yanayi da muka samu kanmu, misali kwana uku kaɗai da buɗe a shafi na ƙudurin gwamnati ta bada aiki na matasa, kwana uku mutum 60,000 sun yi rijista. A yanzu zancen da nake gaya ma, Allah kaɗai ya san iya adadin matasa da suka yi. Wannan ya ci ke nuna ma me kullum matasa su ne ba su da aikin yi, kuma su zauna wai sai sun nemi aikin gwamnati ba shi ne mafi a'ala ba. Ta iya yiwuwa a yi amfani da wannan dama da gwamnati ta zo da shi na a shiga UWIN program ko Empower program nan da aka fito da shi, mutum ya samu kuɗi na tabburtu. Abin nufi na tashin farko da za ka je ka kafa, in ƙanƙanuwar gona za ka kama kana yi, idan sana'a ce ta buge-buge na kafinta da sauransu, in wata hikima Allah ya baka za ka fito da ita ta haifan ma da kuɗi, to ya kamata matasa su fara tunanin wannan. Babu rago sai wanda bai da zuci.
Tunda ku ne kuke koyar da ɗaliban nan galibin su, ko kuma matasan nan galibin su a jami'a, ku ne ya zama wajibi yanzu ku canza sigare da kuke koyar musu, wala Allah dan abin ya dace da wannan wato ƙalubale na wannan lokacin, ko kuma a fahimta su ce dai har yanzu ba ta kai ga inda ake so ba?
Na farko dai gaskiya kawo canji a irin wannan matsala da muka samu kanmu ba ta matasa bace su kadai, ba kuma ta gwamnati bace su kadai, ba kuma ainihin ta wani mutum ɗaya ne shi ɗaya ba, abu ne na gaba ɗaya. Wato abinda ake nufi a nan shine matashi da manyan ƙasa da kuma dukkan mutanen da suke ruwa da tsaki ya kamata su shigo su duba su ga lamarin nan shin ta yaya za a yi. Kamar rashin aikin yin nan da nake faɗa, lallai ba wai sai kai ma'aikacin gwamnati ba ne, idan kana da wata madafa da za ka ba matashi damar ya zo ya raba wajenka, ka yaba da hankalinsa, ka ba shi amana, ku zauna ka nuna mai yadda kake sana'a, yadda kake samun ɗari da kwabo. Ina ganin ba ma sai ka je ka yi rajista ka ce kana yi ba, haƙƙan ne a kanka a mazaunin waje ka yi wannan. To kaga kenan a raja'a a kan cewar gwamnati kaɗai ita ke da ikon ta kawo wannan canji, abu ne mai wahalar gaske. Amma ƙarin bayani a nan shi ne, mu muna yawan faɗa ne domin abin da yake in ka ce ma ka daina faɗa, to kenan ka rufe ƙofar mutane da za su fahimta. A yau taron da aka yi, muna da mutane sun fi ɗari da wani abu a cikin wannan zauren taro. To wala Allah in aka ce yau a wannan zauren taro mutum biyar sun kawo tunani na canza ma rayuwarsu kamar yadda suke tunaninta a baya, kuma suka samu suka shiga aikin da yake zai taimaka musu, zai fidda su daga cikin matsalar da suke ciki ta samun cin gajiyar kansu da kansu, to gobe muka zo muka ƙara faɗa aka ƙara samun mutum biyar suka yi, kaga an ce ci ɗan Najeriya mutum goma. Waɗannan mutum goman a tunanin da suka yi ƙarshenta za su iya ceton matasa miliyan a nan gaba. Saboda haka babu abin da za a ce an yi ɓari an kace tsincewa a wannan zancen. Ba ɓari aka yi ba, kuma yadda za a yi a yi gyara ya danganta da yadda mutane suka fahimce shi. Amma kullum harkar faɗakarwa dole ne ka samu wani ya je ya share, wani ya je ya riƙe, wani ya ji kuma ya amfani da shi. To mu a tunaninmu shi ne matasa ne waɗannan dukkansu ka gansu wanda suke bautar ƙasa, wasunsu kuma matasa ne wanda suke karatu. A tunaninmu wannan zai shige su, wanda yake karatu bai gama ba ya fara tunanin me zai yi, ko kuma ma ya fara tunanin ya za ya fara nema tun yanzu kuma yana karatun. Sannan wanda ya gama ya fara tunanin kafin ya gama bautar ƙasa shin me zai iya yi, da wa zai tattauna, da wace kungiya zai tattauna, da su waye ya kamata ya haɗa kai ya ga cewar ya fara tunanin ceton kansa da ceton ƙasar gaba ɗaya.
Abinda ya sauka kenan a yau, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin wakilin sashen Hausa Muhammad Ibrahim Kwari, Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC, nake cewa a tuna fa sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba. A huta lafiya.
A gai da Jummai, yanzu kuma ga Ibrahim Garba da jawabai daga dattawa.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga Elhikaya daidaita kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Yan awarin Biafra sun kashe sajin na 'yan sanda Stephen Daniel a Fatakwal da awon gaba da bindiga kirar AK-47 da albarusai 60. Wannan na zuwa ne bayan matasan Biafra sun jefi kwambar motar sojoji a Abia. Babban alkalin birnin tarayya Abuja Usman Bello ya nuna damuwa ga nuna wa zabiya wariya.
Ga misali da muka gani, wannan an ɗauke shi har ya yi training na 'yan sanda, kuma ya yi rawar gani a wajen training ɗin, amma a ƙarshe an hana shi takardar ɗaukan aiki. Kaga wannan ba daidai ba ne. To muna fata da wannan kira da aka yi, mutane za su faɗaku akan dangantakar su da irin waɗannan mutane da suke da wannan matsala.
Ibrahim Maguna EFCC ya ce gwamnatin Buhari ce damar ƙarshe ta yaƙi da almundahana.
Ai shi yasa muke yake kana ganin ina muna bin gindi, muna ba dare ba rana. In ba a yi yanzu ba, ba za a gyara nan ba. Ya samu lafiya kuma sun ji kunya. In ba yanzu an yi nan ba, to kaman da kai kuma za mu yi nasara.
Yayin da shugaban Ghana Akufo Addo ya gana da shugaban Buhari a Abuja, a Makka kuma tsintuwa a harami ta jawo alhajin Sokoto magana, inda jami'ai suka yi awon gaba da shi.
Haka dai, yanzu kuma bari mu garzaya zauren mu na jawabai daga dattawa. dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Profesa Thomas Adeyanju daga Kaduna da kuma Profesa Usman Bugaje daga Katsina. Ga Profesa Thomas Adeyanju.
Assalamu alaikum jama'a, ina muku wannan magana ne daga Kaduna. Na farko dai manyanmu Allah ne fa ya zabe su, madawacin sarki shi ya san waɗanda suka dace a zaba. An zabe su a wannan mukami domin su taimaki jama'a, su lura fa cewa an danka musu ne domin su gyara mana wannan babban ƙasa. Kada a ɗauka cewa za a yi yadda aka so, a'a, za a yi yadda Allah Ubangiji ya nufa, kuma a samu halin biyan bukatar mutane. Kuma fa akwai wani lokacin da kowannenmu zai ba da wato lissafin abubuwan da ya yi. Mu tuna cewa wannan ƙasa tamu ba za ta samu bunƙasa ko cin gaba ba sai dai mun haɗa kai, mun taimaka wa inda muka zaɓa, mun bi dai yadda doka ta yi domin mu samu zaman lafiya, musamman domin ba zaman lafiya ba cin gaba. Ba wani kabilanci ko wanda daga wannan state nake ko ko daga wannan addini nake, sai mun haɗa kai kana mu ci gaba. Wayanda suka so su bata mana wannan ƙasa ta wani sashin wannan ƙasa tamu, su ma kansu Allah ya sa su daina halin ta'adda. Muna son ita gwamnati kuma zan dawo kanta. Akwai matsaloli da suke ci mana tuwa ƙwarya a wannan ƙasa. Na ambaci zaman lafiya. Za su samu kila da yadda Allah da taimako mu samu mu shawo kan waɗanda suke ta'addanci a Najeriya. Dan Allah a samu gwamnati ta yi iyakacin ƙoƙari ta samu dai ta kawo zaman lafiya. Ba za mu samu cin gaba ba in dai waɗannan na ci mana tuwa ƙwarya da tashin hankali. Mutane ba za su samu su zauna sosai ba, su koma gonakinsu da abubuwan da suke yi. Za mu so kuma mu roƙi gwamnati, akwai waɗansu fannoni da suke damunmu, musamman ga mu ƙasa mai mai. Amma duk da haka sai kaga ana cewa wai mamu sai ya fito daga wata ƙasa daban. Abin daban kunya gwamnati ta taimaka ta shawo kan wannan matsala ta petrol. Na uku ko na huɗu da zan ce, akwai matasa da yawa da ba su da aiki. Sun gama university nasu, jami'a ta su, amma ga su nan ba aiki. Gwamnati ta yi ƙoƙari ta samu samari matasa aiki. Ke domin in babu wannan fa ba za a samu zaman lafiya ba. Na huɗu ko na biyar, sai kaga malaman makaranta musamman ma waɗanda suke koyarwa primary an yi wata da watanni ba a biya su albashi ba. Ko kuwa in an biya su ma albashin ba wani abin a zo a gani ba ne, ɗan tsugur ne. Sai kaga wai an ce an biya mutum rabin albashi ko ma ba a biya shi ba wata da watanni. To idan muna son cin gaba fa ilimi yana cikin na farko da za a tanada. Manyanmu dan Allah da Annabi a taimaka mana, a yi mana gwamnati da tsoron Allah, sai mu bi bayansu da addu'a da kuma dai bin doka yadda ya kamata. To gaggadin nawa kenan, a huta lafiya.
Shi ma Profesa Usman Bugaje ya ce sai da zaman lafiya Najeriya za ta ci gaba.
To bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jama'a ƴan Najeriya, ina ƙara jawo hankalinmu kamar yadda manya da malamai da fastoci suke ta kawo ɗauki akan wannan babban al'amari, cewa mu fahimci wannan zaman tare dukkan addinan nan da muke bi sun koya mana yadda za mu yi shi, kuma dukkan addinan nan sun sa mana ƙauna ta juna tsakankaninmu. Saboda haka ya kamata mu san cewa ba wani abin da za mu samu na duniya ne ko na lahira ne game da ƙiyayya ko da cin zalun ko da cin zarafin wani. Duk wanda ka gani in dai mutum ne, to Allah ya halicce shi kuma Allah yana son shi. Saboda haka kuma ƙa'idoji ga sunan ba sai an bayanin su ba, wanda suke nuna yadda za a zauna tare. Saboda haka jawo hankalinmu da muke da nake son na yi a nan wurin shi ne, don Allah mu bi ƙa'idojin nan da aka faɗa, domin mu samu zaman taren da zai amfani juna. Ba tare da wannan zaman lafiyan ba, tattalin arziki ba zai haɓaka ba, zaman kai ko addinin kake son kai ma ba zai yiwu ba. Saboda haka babu hikima a ce sai ka kawo abin da zai kawo rikici a cikin zaman tare. Mai yiwa ne wasu su suna da karancin fahimta, waɗanda suke da ilimi ya kamata su fito gaba gaba su ƙara bayani na yanda abubuwan nan suke daga bangarorin nan guda biyu. Kuma ina ƙara jawo hankalinmu cewa duniya baki ɗayanta ta sa mana ido, mu ba kaman mu Najeriya, da fatan cewa za mu fahimci abubuwan da ke gabanmu kuma mu tsaya mu ga cewa mun haɗa kawunanmu, mun haɓakar da tattalin arzikin ƙasarmu, mun ƙara natsuwa da samun zamantakewa mai kyau tsakankaninmu, yadda za mu zama misali abun kwaikwayo ga wasu. Ku tuna Najeriya ita ce babbar ƙasa a cikin Afirka a wajen adadi, a wajen tattalin arziki, a wajen abubuwa da yawa. Saboda haka sauran ƙasashen Afirka suna kallon mu su ga ya za mu iya sarrafa wannan zamantakewa da ke tsakaninmu. Idan mu muka kasa, to za mu harbi sauran su ma za su kasa. In mu muka yi abun kirki, to za mu taimaki sauran domin za su kalle su ga Najeriya ta abun kirki, to bari mu ko kuma su zo ma su koyi ya ake yi. Saboda haka muna fatan Allah ya mana jagora a cikin wannan al'amari, kuma shugabanninmu su ɗauki girman da ya kamata su ɗauka, su shiga gaba, su tabbatar da cewa ba a tada hankali ba, an samu zamantakewa mai kyau tsakaninmu. Allah ya saka da alheri. Assalamu alaikum wa
rahmatullahi. To jama'a, da jawabai daga dattawan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan jikon, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
A gaida Ibrahim. To jama'a, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Dan wasan kungiyar kwallon kafar West Brom Gareth Barry ya kafa tarihin daidaitawa da wanda yafi kowa yawan buga wasannin gasar Premier ta Ingila. Wasan da ya buga a yau Asabar da kungiyar sa ta West Brom ta yi kunnen doki da West Ham, ya bada adadin wasanni 632 kenan, inda a yanzu ya daidaita da tsohon dan wasan Manchester United Ryan Giggs, wanda yafi kowanne dan wasa yawan fafatawa a gasar ta Premier da wannan adadin wasannin. To sai dai Barry ya kafa tarihin da ba mai irinsa na kasancewa dan wasan da aka soma wasa da shi har sau 600 a gasar ta Premier. Barry ya soma buga wasanni na Premier tun yana dan shekaru 17 a Aston Villa a shekara ta 1998. Ya kuma fafata gasar ta Premier a kungiyoyin Everton da Manchester City. Sergio Aguero ya zura kwallaye uku a wasan Premier da Manchester City ta lallasa Watford da gungurutun ci 6 da nema a yau Asabar.
Aguero just tried to tiptoe his way through. Wasn't it? Sergio Aguero turns to celebrate a hat-trick.
Wannan ne karo na 10 da yake zura kwallaye uku a wasa daya, kuma karo na 6 a zaman sa kungiyar ta City. Kuma kwallaye biyu ne kacal suka rage wa Aguero ya daidaice da Eric Brook, dan wasan da yafi kowa zurawa kungiyar ta City kwallaye, tare da zura kwallaye 177 tsakanin shekarun 1928 zuwa 1940. Mai horar da 'yan wasan Manchester United Jose Mourinho ya tabbatar da cewa tsohon kaftin din kungiyar Wayne Rooney zai sami kyakkyawan tarbo a Old Trafford a gobe Lahadi. Rooney zai shiga filin United din na Old Trafford ne a matsayin dan wasan Everton, inda za su fafata karon farko tun sa'ad da ya koma Everton din.
He's a real legend of the club. The number of presences, the number of goals, the number of trophies.
Mourinho ya ce hakika Rooney shahararren dan wasa ne da ya shiga kundin tarihin kungiyar ta Manchester United. Idan aka yi la'akari da yawan wasannin da ya buga, yawan kwallayen da ya zura mata, da kuma yawan kofunan da ya lashe a kungiyar. Kuma ina fatan hakan zai faru ne kafin soma wasan kuma bayan kammala wasan, amma fa a lokacin da ake buga wasan ba. Murtala Faruk Sanyinna, Muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
A gaida Murtala. Masu sauraron mu, da wannan ne muka ƙarshen shirin namu na yau baki daya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da tattaya na gabatar da shirin da kuma Salawan Abu wanda ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfil Hashin Gumel nake cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.